بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan lokaci. Mun shiga daren Alhamis kenan ko? Daren 18 ga watan Shawwal shekarar Hijira 1446, wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Afrilu 2025. Daga wannan masallaci da ake kira da suna Masjid Abi Huraira a nan unguwar Madina Zanzan, kamar yadda malamin canza mata suna. Ina wa kowa barka da wannan lokaci a wannan haɗuwa da muka yi. Fatan Allah ya sa mana albarka a ciki. Waɗanda suka yi sa'ayi wajen haɗa wannan haɗuwa, muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi da kuma saka musu da irin abin da yake sakan kawo mutanen da suka kulla abin alkhairi. An ce mu yi magana akan taɓarɓarewar tarbiyya. Na gaya malam Shiti na ce wannan topic ɗin ya yi min faɗi, na rasa inda zan kama shi. Ya ta ina za a fara batu game da taɓarɓarewar tarbiyya, don abu ne da ya shafi kusan dukkanin rayuwarmu. Duka rayuwarmu sun musulmi, daga tasowar shi har ya girmansa har zuwa girmansa, abinda ake fata shi ne a ga ya samu tarbiyya, wato ya samu kyakkyawan tunani da kyakkyawar aƙida da kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar wato zamantakewa da mutane. Allah Maɗaukakin Sarki ya halicci bayi mutane, ya halicce su da wato kamar kace kamar inda ake so emptin cassette. Wanda Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah ya fitar da ku daga cikunan iyayenku ba ku san komai ba. Wato kun zo da kwakwalenku da zukatanku wanda suke empty, wanda kuma suke a shirye su ɗauki duk abin da ka zuba musu. Kwatankwacin kana da emptin buhu ko emptin container, duk abin da ka zuba a ciki shi zauna a ciki. Shi sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi, yana cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra, kowane ɗa ana haifan shi akan lafiyayyar ɗabi'a. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kamar da yake cikin sahih Bukhari da Muslim, cewa iyaye suke iya canza ma yaro tunani su mai da shi bai hude ko kirista ko su mai da shi wato gumaguje. Allah ka tsare mu daga bata. Saboda mutum idan aka haife shi yana kasancewa babu abin da ya sani, abin da kuma zai wayi gari ya sani shine abin da aka tarbiyyance shi a kai, tunanin da aka ɗaura shi tun daga kan mutanen da zai fara gani a rayuwarsa, mahaifiyarsa, wataƙila da mahaifinsa, da ‘yan uwansa na jini, da mutanen cikin gidansu, da mutanen da ke kewaye da shi na angosu, har zuwa waɗanda zai fara gamuwa da su a makaranta, malamai da ‘yan ajinsu. Hakanan dai horizon ɗin rayuwarsa na ƙara faɗi, fahimtarsa da rayuwa tana ƙara buɗuwa, har ya zama duk inda zai kai a girma da shekaru da ilimi da wayewa da sanin duniya. Duk wannan, duk wanda ka gani shi sakamakon irin tarbiyyar da aka yi masa. Da haka za ka ga duk inda mutum ya je, da zaran ya yi wani abin kirki ne za a fara cewa Allah ya ji ƙan iyayenka. An san cewa wannan aikin su ne. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal waladu min kasbi abihi, da yana cikin aikin iyayensa. Haka duk sanda mutum ya nuna na wani abu ko wata mummunar mu'amala, za a fara zargi a ce haka halaje bai samu tarbiyya ba. Ko wasu ce mutum ya auro ta zo ba ta yin abin da ya dace, za a fara zargi, a fara tunanin ina aka samu matsala, ko a ce ai ba ta da tarbiyya, ai ƴan ƙananan mutane ne, ai ɗiyan mace ce, ai daga broken home take. Duka dai za a nemi wata illa da ta faru a tarbiyyar ta ne. So kaga al'amarin tarbiyya yana da faɗi. Sannan haɗarin da ke cikin rashin tarbiyya ya kai ga cewa babu wani abu na duniyar nan da mutum zai samu wanda zai yi alfanu, ya yi armashi idan bai da tarbiyya. Idan muka lura da kyau, abubuwan da Allah yake ba mutane a matsayin ɗaukaka suna da yawa, amma uku suna kan gaba: sarauta, dukiya da ilimi. su wanda Allah ya bashi sarauta ya bashi shugabanci babu shakka Allah ya fifita shi akan sauran mutane haka wanda Allah ya bashi dukiya babu shakka alama ce akan Allah ya fifita shi akan sauran mutane haka wanda Allah ya bashi ilimi dan kaga waɗannan abubuwan suke da karanci a cikin mutane ba kowa ne yake samu su to waɗannan abubuwan guda uku duk in mutum ma ya same su idan ba shi da tarbiyya to ba sa zama alkhairi gare shi za su zama mishi abin Allah wadare ne za su zama mishi abin halaka ne fir'auna Allah ya bashi sarauta ɗaya daga cikin manyan sarakuna ne a tarihin duniya amma da Allah bai bashi gamdakatar yana da ladabi ba ba shi da imani ba shi da hankali ba shi da tunani bai iya ma magana ba ya al'amarin shi ya kare Allah ya halakar da shi Allah ya darkake shi Allah ya tozartar da shi Allah ya bar shi a dinga ganin shi a duniya dan a ga alama da izina ta abin da Allah ya aikata mishi alayhi wa najika bi badnika li takuna min khalfaka aya haka idan muka dauki misalin Karuna Karuna Allah ya bashi dukiya wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ul quwa wato mukullai ma da ake rufe warehouse da store din sa shi kadai kayan raƙumi ne amma da yake bayi da imani bayi da tarbiyya bai san ya kamata ba ya al'amarin shekari fa khasabna bihi wa bidarihi al-ard fa lam yakul lahu fi'atun yansuru min dillahi wa kana mutasiri Allah ya mishi girgizar ƙasa aka halakar da shi saboda bashi da tausi bashi da hankali bashi da tarbiyya kaga dukiya ta halakar da shi hakanan kallon sa da Allah ya ba mu labari watul alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa kana min al-gawin shi ma misali ne na mara tarbiyya cikin masu ilimi Allah ya bashi tarbiyya amma bashi da ilimi Allah ya bashi ilimi amma bashi da tarbiyya sai Allah ya halakar da shi Allah ya ce walau shi ina da rafa'ana hubi walakin akhlada ila al-ard wattaba ahwahu kamathalu kamathalil kalbi aka kwatanta shi da kare saboda wulakanta da shi to haka zaka ga duk mutanen da suke da wata daraja ko wata kima amma in ya zama ba su da tarbiyya wato ba su da sanin ya kamata ba su da tunani ba su da tausayi uwa uba ba su da imani sai kaga wannan abin duniyan bai amfane su ba kuma yana iya zama sanadiyyar halakar su a duniya da lahira wannan yana nuna mana muhimmancin al'amarin tarbiyya da kuma kasancewarta wato babbar kusa a cikin al'amarin rayuwarmu ta yau da kullum saboda shi yasa nace gaskiya saboda Allah al'amarin tarbiyya yana da fadi kwarai da gaske wanda sai dai a shashafa abinda za a iya kawai a tashi shi yasa zamu ga cewa shari'ar musulunci ta kwadaitar da mu akan wato kula da tarbiyya dan haka yana da kyau mu tambaya mu ce wai me ake nufi da tarbiyya din abinda ake nufi da tarbiyya shine kula da ƴaƴa masu tasowa ƙananan yara da duk wani wanda yake buƙatar a kula da shi har ya zama babban mutum ƴaƴa marayu matasa ƴan mata yara ƙanƙana duk wani wanda bai riga ya cika a hankalinsa ba bai riga ya zama independent ba to yana da buƙatar kulawar na sama da shi yana da buƙatar kulawar iyaye da malamai da shugabanni da wanda suka fi shi gogewa da malaman makaranta duk wannan abin da ake mai sunan shi tarbiyya wato ana shirya shi ta yadda nan gaba zai zama mutumin kirki ana shirya shi ta yadda zai iya fuskantar ƙalubalen rayuwa ya iya cin nasara ana shirya shi ta yadda ran da ya zama babba shi ma zai iya tarbiyyar wani duk wannan shirin da ake yi wa mutum sunan shi tarbiyya al'amurin sarki ya umarce mu da faɗin sa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudaha an-nas wal hijara ya kun da kun imani ku tsare kawunan ku da iyalanku daga wata wuta wanda za a hura ta da mutane da duwatsu wannan kokarin tsare ƴaƴanmu da matanmu da kannanmu da ɗalibanmu daga wuta aikin tarbiyya ne muke musu dan su tsira kuma mu tsira wanda Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum al'amarin sarki ya ba mu labarin yanda annabawa da salihan bayi suke kula da ƴaƴansu da na ƙasasu kai ne kissa da aka bayar game da wannan mutumi da yake cewa abin nan Luqman yadda yake ma dan shi wasici yadda yake wa dan shi tankiya yadda yake mishi nasiha ya bunayya la tushrik billah yana hana shi shirka haka jiba annabi Ibrahim da ƴaƴansa jiba annabi Yaquba da ƴaƴansa am kuntu shuhada idh hadara Yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'd haka nan kalle da annaba wannan suke yawan yin addu'a ta neman Allah ya ba su ƴaƴa kuma ya sanya su zama nagari rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun kullun suna yin wato addu'a Allah ya ba su ƴaƴa nagari jiba annabi Nuhu yadda ya sha fama da ɗansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa ar-rajulu ra'in fi ahli baiti mutum yana matsayin makiyayi ne a gidansa yana shugabantar mutanen gidansa shi mai kiyonsu ne wa mas'ulun an ra'iyati kuma za a tambaye shi gaba da su Allah yana ce mana والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء سألا يتمنى كل مرئين ما كسب رهين مكلك أرشان آية جماعة الله يتدون دي إيمان كما يأنشد ذرية سسوك بيش أكين إيمان وزام رفك دا يأن دا ذرية دسو أتبي أنشي قال بي آية بس تكيين nagarta da kwalitin iyayensu saboda haka ba kowanne ɗane zai kai matakin ubansa ba kamar yadda sahabbai suka fifici tabi'ai tabi'ai suka fifici atba'u tabi'ina haka abin yake ta yin baya 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 Bahaushe yake cewa magaji magaji wanda duk ya gada wani da waya ya kai shi to amma Allah cikin hikimarsa da lutufinsa idan ƴaƴan suka bi sawun iyayensu a wurin imani ko da daraja aikin su bai kai na iyayen ba sai Allah ya riskar da ƴaƴan da iyayen sai Allah ya musu ahuwa aljanna sai ya sa su kusa da iyayen sai Allah ya bada ka'ida ya ce mene kullum ri'in bima kasaba rahim kowane bawa abinda ya aikata yana rataye da wuyansa to kun tuna abin da muka ce fadin Allah sallallahu alaihi wasallam alwaladu min kasbi abihi saboda kamar yadda ƴaƴa da iyayen suka musu tarbiyya suka zama mutanen gari za su riske su a lahira cikin aljanna Allah ka samu na cikin su mu da iyayenmu da ƴaƴanmu za ku kuma iyayen da suka bar ƴaƴansu akan kafirci ko bata kuma haka su ma za su riske su a cikin wuta Allah ka tsare za ka za su je gaban Allah suna tsitsina ne wa junansu saboda haka al'amarin tarbiyya muhimmi ne shari'a ta koyar da mu a aikace kuma mun ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci wajen tarbiyyar ƴaƴan da ya rayu da su sawun ƴaƴan shi ne ko ƴaƴan riko ne ko agololi ne ko waɗanda ma ba na gidan shi ba duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da yara yana musu nasiha yana jin kansu yana jin su a jiki yana koya musu abin alkhairi ya bunayya la sallillaha ya gulam sallillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yaro ya ce mai Ibnu Abbas la in sama'atil insu wal jinna ala an yanfa'uka bi shay'in ma nafa'a ma katabahu Allahu laka la yanfa'uka bi shay'in illa shay'in katabahu Allahu laka wa in sama'at ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka bi shay'in la shay'in katabahu Allahu laka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu nasiha da wasiya da addu'a da jinsa a jiki duk wannan yana cikin tarbiyya a aikace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma'ainihin yara da ya rayu su shi sa suka waye gari suka zama manyan mutane sai Anasu dan Malik su ainihin wato Abdullahi dan Zubair su Abdullahi dan Abbas su Al-Hasan su Husaini da sauran yara kanana da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowannen su ya girma ya zama gwarzo a cikin harkar sa saboda ya samu tarbiyya daga mafi girman mutane wajen tausayi da iya tarbiyya ashe wannan yana nuna mana yadda manya suke kulawa da yara kanana wajen musu tarbiyya domin su zama manya a bayan waɗannan dattawan idan sun kawo sannan za mu ga cewa haka sahabbai suka yi wa ƴaƴansu haka tabi'ai suka yi wa ƴaƴansu haka kowanne al'umma cikin ajiyal na musulunci sun kula da tarbiyyar ƴaƴa sun kuma kula da yi musu addu'a da ganin cewa sun zama mutane nagari matakan da ake bi wajen tarbiyyar ƴaƴa suna da yawa farko malamai suna ce mana matakin farko na tarbiyyar yara shine a aura musu a samun musu da iyaye masu tarbiyya wato idan mutum zai yana so ya gina gida don ya tarbiyya bai tabbata ya aje mutane masu tarbiya a ciki na farko sune matan da zai aura to ya nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an tashi aure tun kawul mar'atu li 40 amma karshe yake cewa alayka bi dhati din ka auri mu abociyar addini sura kenan mace da aka aura mu abociyar addini ita mace za ta yi aure ta auri mutumin kirki idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan mutum yazo neman auren ku kuka yadda da addinin sa kuka yadda da dabi'a sa to ku aura masa nabi sallallahu alaihi wasallam yace in ba ai haka ba za a samu fitina mai yawa a bayan kasa wannan shine matakin farko na gina al'umma mai kyau shine zama ƴaƴa da ake aurarwa da waɗanda ke auren su mutanen kirki ne bisa abin da ya bayyana gare mu daga nan mataki na gaba shine matakin wato addu'a da wanda muka ji cewa annabawa suna yi da sauran mutanen kirki rabbi habli minas salihin wajnubni wa baniya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalla kathiran minan nas da sauran ire-iren addu'o'i da bayin Allah nagari suka dinga yi tun kafin su haihu jibu uwar a cikin wato maryam ko rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fa taqabbal minni wato tun kafin a haifi da ana mai shirin dan a ga cewa ya zama mutumin kirki sannan bayan an haife shi ayi dukkanin abubuwan da shari'a ta mustahabbantar ko ta wajabtar game da sanya mai suna nagari game da yi masa hakika game da yi masa tahaniki game da yi masa addu'o'i da sauran al'abubuwa na alkhairi ya tabbata a bincike na kimiyya jama'a cewa yaro tun yana cikin mahaifiyarsa to yakan tarbiyyantu da irin ɗabi'a ta bayan alaƙar da suke da shi na jini wanda dama an tashi halittarsa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa duk sanda miji da mata suka yi tarayya tarayya da Allah yayi nufin a haifi ɗa a cikin wannan tarayyar sai an ɗebo duka jinin wato jinsin dangin su shekaru da yawa can baya kakannin su sai an mulmula gabaki ɗaya a cikin wannan mani da za a halice shi sannan sai a tsakuro na ji sai a halici ƙwayar halittarsa saboda haka akwai tasirin mutum yayi ɗabi'a ko kama ko halayya na dangin uwarsa ko uwansa kar a mamaki dan an ga yaro yayi kama da wani kakansa ko kakan babansa ko kakan mahaifiyarsa kar a mamaki dan an ga ya biyo ɗabi'arsa ko irin halittarsa kai hatta irin wato mu'amala ta yau da kullum akan samu yara da suke biyo bayan wasu daga cikin kakanninsu ko iyayensu kamar a ce irin cututtukan da suke fama da su ko ɗabi'a kai wani haƙin ina kai wani har tsawon rayuwa suna yin kama da juna to da haka a wannan matakin sai mu fahimci cewa idan aka haifi yaro za a yi mishi dukkanin abubuwan da aka ce a yi masa daga nan kuma tarbiyya ta fara tun yana ciki mun ji cewa yakan ɗabi'antu da ɗabi'ar iyayensa idan mahaifiyarsa ta saba sanda take da cikinsa tana sauraron ka ta alƙur'ani yaron yakan yi reacting yaro da ke cikin ciki yakan ji motsin abin da ake a kusa da shi idan kiɗa take saurare ƙwaƙwalwar shi na sabawa da wannan abin tun yana cikin cikin wasu saboda hatta irin abincin da uwa take ci da wuraren da take zuwa da irin maganganun da take yi da irin mu'amalar da take yi yana da tasiri akan ɗan da ke cikinta wannan a kimiyyance an tabbatar da haka to balantana kuma bayan ta haife shi dukkan abubuwan da take yi na yau da kullum da abin da mahaifinsa yake na yau da kullum su ne abin da yaro yake gani da abin da yaro yake ji da abin da yake kawwana mental make up ɗinsa ƙwaƙwalwarsa wanda muka ji da empty ce to daga nan abubuwa suke shiga cikin ƙwaƙwalwar suna taruwa har su zama wato yadda aka tsara shi sai taso haka da aka baka ga idan yaro ya taso ba zai yi wani yare ba sai yaren da ake a gidansu irin harshen da ya ji ana magana shi a gidansa da shi zai taso haka irin abincin da ya ga ana ci shi zai ci irin sitirar da ake sakawa ita zai saka irin bautar da ya ga ana yi zuwa masallaci masallaci zai je zuwa coci coci zai je irin abin da ya ji ana faɗa idan a shari'a ake shi ma a shari'a zai kawo idan kuma kullun karatun alkur'ani ake da sauraron wa'azozi su zai idan kullun abin da yake gani uwa ta dauki remote ta taba wannan tasha ta taba wannan tasha shi ma abin da zai dinga yake idan ko Qur'ani yaga tana dubawa in ta aje zai dauko ina jin dukkan san wannan sai ka yaro ba shi da wani abu nashi daban sai abin da ya ga na gaba da shi suna yi saboda mafi girman hanyar tarbiya shine bil muhakat wato in kana so yaro ya abin kirki to kai abin kirki ya gani amma ko da ka ce mishi yi kaza kai in ba ka yi shi ba zai yi ba to haka fa dukkanin ƴaƴa suke tasowa har muka gaba da yadda muke dinka to abin tambaya shine ta ina ne aka samo tarbiyyar mu ta dinga tabarbarewa dukkanin mu mun yarda cewa da a ƙasashen mu na arewa ƙasashen musulmi ƙasashen Hausawa da Nufawa da Yarbawa da sauran al'ummar da mutum ta musulmi mun shahara akan cewa mu al'umma ce masu tarbiyya tarbiyya da dukkanin ma'aunanta wato mu mutane ne da muka san girman na gaba din mu mutane ne masu kula da addini mu mutane ne masu sanin haƙƙin makwabtaka da haƙƙin ƴan uwa da haƙƙin iyaye mu mutane ne masu alkhairi mu mutane ne masu kyauta mu mutane ne masu taimakon juna a waɗannan ƙasashen namu na arewacin Najeriya a da can kamar yadda dattawa da suke za su yi ambato dukkanin gidajen da aka haife mu galibi akwai ɗakunan baki akwai zaure akwai rumfa akwai kyautatawa makwabta akwai kyautatawa marayu akwai sanin ya kamata akwai girmama juna yara idan suna wasan kwallo ko wani wasa makamancin sa idan babba zai wuce sai sun tsaya ya wuce idan ya zo da kaya za a amsa a kai mai gida sana'a zo a ci gaba kuma mutum ɗaya a unguwa ya isa tsawatawa da kowa da ƴaƴan shi da ƴaƴan makwabta da ƴaƴan dangi da ƴaƴan na sama da shi da na ƙasa da shi ya isa tsawatawa da kowa sannan mai wadata a unguwa guda yana da dama ka ga in yi maka kayan shi ƴaƴan shi kayan sallah duk mutanen da ke kalla yanzu sai ce duka a gwada ƴaƴan su kuma duka a yi musu iri ɗaya za a yi musu mazansu da matansu ya sai musu takalma ya sai musu sarƙa ya sai musu ɗan kunne iya rarraba musu ni ma da nake da shekaru kaɗan na san wannan balantana da iyayen mu da suke zaune a haka nan randa za a yi ma ƴaƴan wani mutum kaciya duk wani yaro sa'an su za a kama sha mai kaciya babu kuma uban da zai ce nan ne aka wadan shi kaciya haka idan za a je gonar baban suwa ne zai tara duka ƴaƴan anguwa duka a je gonar shi a yi roron wake roron gyaɗa roron masara kuma duk zai ba su abinci ranar zai musu alheri duka to ina aka wayi gari muka zama yanzu kana da ƙani kowa yana da ɗa ko ƴa kai baka saka hukunta su wanda kuma kai ne waliyinsu in baya sai ka daki ƴaƴan wanka ko ƴaƴan ƙanwarka da mijinta ya mutu ko aka sako ta kasa zama aure ga gidanku baka saka hukunta kananta ba ɗanta ba idan ka hukunta shi sai ya zama bala'i da ƙyar mahaifiyarku za ta raba wannan rigima ko kuma daga nan ku kama gaba wannan fa na cikin gidanku kenan kuma ina ga nawaje to menene ya faru akai haka me ya faru aka wayi gari karami zai zagi babba karami zai ci mutuncin babba aka wayi gari sai a zo a cikin anguwa babu wani wanda ya isa faɗa a ji ga dai mutane dattawa masu shekaru masu kima wanda ya kamata a ce sun isa su faɗa amma sai su faɗa sai a kiji yaushe aka wayi gari yara mata suka zama ba su da kunyar ido da aka sanda ya mace da kunya menene ya ja waɗannan abubuwa to wannan shine mahallin tattaunawa abu ne mai yawa fa jama'a abu ne mai yawa ni a gani na daga cikin abin da ya jawo aka samu wannan tabarbarewa shine mun rufe idon mu akan koyi da kafirai wato muna kwaikwayo da su ido rufe nace kafirai anan ina nufin tun daga kan turawan yamma da kuma kafirai nan namu local kafirai na gida duka mun rufe ido muna kwaikwayon su al'adunsu tunaninsu ɗabi'arsu yadda suke rayuwa yadda ba su san mutuncin junansu ba yadda kowa ananiya ce a gabansa kanshi kawai ya sani to ma sai muka ɗauki waɗannan halaye sai suna burge mu wanda daga cikin abin da ya fi mana da wannan shine sai aka waye gari kowa abin da ya damu da shi kawai shine tarbiyyar ƴaƴan shi kawai a bisa kuma yadda yake ganin ya dace ko da hakan ya saba wa shari'a ko da hakan ya saba wa al'ada ta gari daga cikin jawanib na tsananin kwaikwayo da su shine aka wayi gari muna ɗiban ƴaƴa muna kai musu makarantunsu muna ganin wai makarantun da arna suka kafa sun fi nama albarka me albarka a wurinmu shine jin turanci da haka duk wata makaranta da za a ce sunanta na arna ne za ku shaya kai in za a kai su ba su saka hijabi ba su saka kaya na mutunci ba in sun je ba za su ga malama tana da mutunci ba malama ta koyar da su wata ce mai dagaggen kaya rabin jikinta a waje bayan koyar da su sai da suke kuma suna koyan dabi'anta unconsciously saboda kawai wannan abin da ya fara ba su sha'awa wata kila ma idan an zo assembly a ce su yi addu'a cuci ba a kiran Allah ba a karanta da alqur'ani ba a damu da ibada ba da sauransu to wannan daga cikin abin da ya jawo mun tabarbarewa shine koyi da kafirai kuma da ma shari'a ta dade tana tsoratar da mu akan wannan al-imam ibn taymiya al-hanafi ya buga mujalladi guda ya rubuta akan hani game da koyi da kafirai saboda ba musulmi baya ci riba koyi da kafirai ko ta ina ne sai dai asara na daya kenan na biyu daga cikin abin da nake ganin ya taimaka wajen cakuɗewar tarbiyya shine sakaci da iyaye suke game da abin da Allah ya daura musu iyaye da yawa sun yi sakaci game da abin da Allah ya daura musu na wazifar wato tarbiyyar yaya abin da ya dame mu kawai shine mai aure mu haihu da zaran mun haihu to kuma muna ganin mun gama iya abin da zamu wani kuma wanda ma ya damu damuwa mai nauyi yana ganin abin da yake larura a kansa dole shine ya kawo abinci da zaran ya fita ya kawo abinci to komai aka bara sai ya ce abinci ba na je neman muku wato shi yana ganin uzuri ya ishe shi wannan neman abinci a wurin shi kawai uzuri ne zai nuna musu ya tunda na fita neman abinci kowa ya san yadda zai to wani ma ko abincin baya kawo saboda wanda bai kawo abinci ba ka ga ya ba uwar da ƴaƴan dama su fita su nema dan karan kansu kuma a matsayinsu na ƙanana marasa tunani marasa hankali ba za su tantance mai za su nema ba za su yi neman halas za su yi neman shuba za su yi neman haram za su yi zubar da mutuncinsu a wajen neman iyaye da yawa a yanzu ba su san inda yayin suke kwana ba saboda rashin ɗaukar wato abin da Allah ya tsara musu da muhimmanci mutum yana da ƴaƴa bai san ina suke kwana ba bai san ina suke wuni ba bai san cinsu ko shansu ba bai damu da makarantarsu ina suke zuwa karatu na Muhammadiyya da na boko da sauransu bai damu da sai ya koya musu sana'a ba abin da ya iya kawai shine ya haife su ya sake su a cikin al'umma su san inda za su wani ya bar su a garin da yake su ta ga kara kaina wani kuma ya tsinta ya ce ya kai su almajiranci almajirancin nan kuma sun je ba wai wani abin arziki za a koya musu ba in banda bakan wahala da za su sha wanda ta hana su ma koyon karatu saboda yunwar ciki da kwanzagwarma da kwarzabar malamansu da na sama da su yaro karami dan shekara 8 an ce ya je birni ya je ya sai zai ci da kansa ba yi da kowa bai san kowa ba sai dai ya fita ya tabara gida-gida wata rana ya samu wata rana ba ya samu ba in bai samu ba haka zai kwana da yunwa haka zai kuka har ya saba da yunwa haka zai rayu cikin wasu mutane ire-irensa ko wanda suka fi shi ko wanda zuciyarsa ta riga ta bushe babu irin zalunci da ba su mishi ta ina wannan ya samu tarbiyya jaba ha kuma wanda ya baddan shi shine kashi almajirancin ba ko bai kula da shi ba yana yawo a cikin anguwa baya zuwa makarantar boko baya zuwa ta islamiyya damu yaran nan kawai shine yunwa cikin sa to wannan ma wato wasa da iyaye suke da mas'uliyarsu ya taimaka wanda iyaye a da ba su da haka kuma kamar yadda kullum muka sha faɗa yan uwa masu albarka wannan kula da mas'uliyya ba wai sai kana da arziki kai mawadaci bane idan kana da rufin asiri zaka yi kula da ƴaƴanka idan ka dauki abin da muhimmanci ka fita ka nema Allah zai baka amma sakaci ne kawai da lalaci kai wani ma fa yana da wadatar ya fi ƙarfin abin da zai ci amma kawai babu kulawan saboda haka shi yana ci yana sha yana sutura yana fita fes amma iyalan shi ya bar su a cikin wahala zai je gurin mai indomie da mai tsirai a hada mishi ya ci ya sha ruwan roba ya tashi ya je gida yana muzurai su kuma su san yadda za su yi ya ba su wani dan abu da ba zai ishe su ba saboda haka abin da bai da alaka da talauci ko wadata yana da alaka ne da responsibility are you responsible or not ka dauki abin da Allah ya daura maka da muhimmanci ko baka dauka ba wannan na biyu kenan na uku su kansu makarantun da ake kai yaya sun taimaka wajen bata tarbiyya dukkan nau'o'in makarantu da makarantun allo da makarantun boko da makarantun islamiyya duka akwai a cikin makarantun abubuwa da ke bata tarbiyya ko dai daga ɗabi'ar malaman ko daga ɗabi'ar irin makarantun idan kamar makarantun boko waɗanda aka halasta cakuɗa maza da mata aka dauki wasu abubuwa na rashin tarbiya aka sa a cikin curriculum din karantawa, aka gayyato malamai da ba su da tarbiya su zo su karantar, ka ga dole wanda ya bata tarbiya. Sannan kuma haka makarantun islamiyya, musamman makarantun islamiyyu da muke da su a cikin alƙaryu da anguwanni, malaman ma wasu suna buƙatar tarbiya. Za ka ga malamai ne matasa masu zafin kai, karatu bai ishe su ba, hankali bai ishe su ba, amma kuma haka su ne shugabanni, su ne malamai, kuma ba sa jin maganar kowa sai abin da ra'ayinsu da san ransu ya riya musu. Wannan ba zai yin tarbiya ba, sai dai ya canza ma yara tunani, ya sanya musu taurin kai da raina mutane. Wannan ma ya taimaka wajen ɓata tarbiya. Sannan har ila yau da gaskiya mun taimaka wajen ɓata tarbiya shi ne wato yaɗuwar fina-finai da dukkanin nau'o'insu. Fina-finan Larabawa ne, na Turawa ne, na 'yan China ne, na 'yan India ne, na 'yan Korea ne, ga su nan iri daban-daban. Ana nan kuma tun ana kallon su da yarirka wanda ba a ji, aka zo kuma ana kallon su da yaren da kowa yake ji, da yaren Hausa ko da yaren Yarbanci ko da makamantansu. Sai zama nan kuma Allah ya jarabci iyalai mazanmu da matanmu da kallon. Sai mutum ya fara ma da ƴaƴan shi da matan shi, yana kallon tim, ana ta wasa da dariya, ana annashuwa ba tare da an ankara ba. Waɗannan fina-finai sun yi tasirin cin tunanin mutane. A da yarinya guda nawa ce za ta iya cewa miji sai ka sake ni? Kaɗan ne. Sai ta kai fitsarin riya. Abinda aka koya mata shine haƙuri da halin aure. Amma yanzu yarinya ƙarama ta san ta yi wa miji fitsara, saboda ta ga wata fitsarin riya tana yi a cikin. Ko kun lura da yawaitar cases na mata masu kashe maza? Mace ta kashe miji saboda zafin kishi ko saboda wata damuwa? Aina ta gani, saboda an taɓa yin misalin irin wannan abun a wani fim. Kai hatta zubar da jini da ba, da aka waye gari aka samu yara da yawa, 'yan daba, 'yan ta'adda, 'yan sara suka, 'yan shila, 'yan kalare, 'yan waye, duk garin da kaje sun addabi mutane. Duk garin da kaje yara sun addabi mutane, ƙananan yara 'yan shekara 18-19 suna daba, suna sara suka, suna kwace, suna fyaɗe, suna fashi da makani. Galibin waɗannan abubuwan fina-finai suka koya da yara su. Fina-finai action films, fina-finai da ake koyar da robbery, fina-finai da ake nuna sata, ake nuna gwaninta a wajen iya yaudara, da nan aka dinga koyon su. Ko wani malaminmu da ya taɓa yin wani bincike a kan kes irin wannan, cewa an gwada yara ne waɗanda suke kallon film action film wanda ake zubar da jini ko ake harbi, da kuma yara wanda ba su taɓa ganin wannan fina-finan ba. Me ne action ɗinsu idan sun ga gawa ko sun ga mutumin da ya ji ciwo? Sai aka ga gaba ɗaya reaction ɗinsu ba iri ɗaya ba ne. Yaron da ya saba kallon film action film, ya ga an yi kisa, ya ga an yi harbi, ya ga an yi karo da mota, an buga bom, sai aka lura waɗannan yaran, aka nuna musu wani abu na gawa a hoto ko wani abu, ba sa jin tsoro ko damuwa, it's normal to them. Amma yaran da bai taɓa ganin wannan fina-finan ba, aka gwada da yaran da ba su taɓa ganin fina-finai ba, aka nuna musu hoton abu, sai hankalinsu ya tashi. Me yasa ka ga misali da 'yan asibiti wanda suke aiki a emergency, me yasa ba sa damuwa idan sun ga an kawo gawa ko an kawo victims na hatsari ko makamancin haka? Me yasa? Sun saba gani ne ko? Wai ba su da imani ko tausayi ba ne, amma ganin abu yau da gobe yana cire maka tsoronsa ko kwarjinansa. Amma kai da baka taɓa gani ba, yanzu a ce baka taɓa gani ba, kana tafiya a hanya ka ga wasu hatsari, sai ka rasa yadda za ka yi. Wani bai iya tsayawa, wani kuma in ya tsaya sai zama shi ma kamar victim ɗin, ba zai iya kataɓus ba a ranar, ko abinci ba zai iya ci ba. To haka yara suke wannan ganin abin da suke yi na kisa da harbi da makami da sauransu, ya tasiri a psychology ɗinsu har su gama sun saba da abin. Wata sai su ce bari su kwatanta, wani yaran ma sai kwatanta akan ƙanwar shi ko akan ɗan ajinsu.
zaka fina-finai sun yi tasiri sosai wajen canza ɗabi'anmu gabaki ɗaya. Sai kuma kayan maye, shaye-shaye, ina jin shaye-shaye yana da gaske abu mafi tasiri wajen ɓarna a cikin al'ummar jama'a. Gashi kuma abin takaici, ƙwayoyin maye da abubuwan da ake sha su kusa da hankali sun yawaita sosai a cikin wannan al'umma ta mu, a cikin matasa, mazansu da matansu, kai har da cikin ma masu shekaru. Idan baka cikin harkar ko baka da wani a dangantaka da ita, wallahi ba kai saka san iyaka abin da suke sha. Wasu magunguna ne na asibiti ake abusing ɗinsu, wasu haɗe-haɗe ne na concussions, kai wasu ma abin wata ƙazanta ne ko wani najasa ake fanni shi. A sha kawai don hankali ya gushe, da zarar hankali ya gushe kuma za a yi kowace ɓarna da kowane fitsara. Yanzu a manyan biranen ƙasar nan irin Lagos, irin Kano, irin Kaduna da ire-irensu, idan za ka je kai fira da ma'aikatan yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi, da yake ce musu malam EFCC kuma NDLA ko NDLA, in suna baka labarin abubuwan da suke gani da statistics, sai a hankalinka ya tashi. Kuma 'ya'yanmu ne da ƙannanmu da zuriyarmu suke sha, wanda wannan yana haifar da yawaitan laifuffuka, musamman crimes, sata, fashi da makami, kashe-kashe, faɗace-faɗacen daba, ƙwacen waya da sauransu. Ƙwayoyin miyagun ƙwayoyi sun haifar da wannan sosai. Sannan har ila yau da gaskiya abin da ya haifar da irin waɗannan miyagun ɗabi'u da lalacin tarbiyya a cikinmu shine social media. Duk da yake ni ina cewa social media kawai ta yi exposing, dama akwai ɓarna a cikin mutane, amma ta bayyana ɓarnar kowa ya gani, saboda haka daga nan sai kuma wasu suka koya, domin an hana bayyana ɓarna koda da ba da labari ne. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim, duk abin da yake ɓarna ne ba a so a bayyana shi a cikin jama'a. Amma ita social media ta zo da halascin bayyana ɓarna, ta ba wa kowa ƴanci da liberty zai bayyana duk abin da ya ga dama, matuƙar bai saba ma abin da suke cewa community standard, bai saba abin da su suke so ba, to ba komai. Za ka ne ake bayyana duk wacce kai irin ɓarna a magana da video da sauti da makamantansu. Kuma sannan wannan waya ta waye gari tana hannun kowa, matasan nan suna da wayoyin nan kowa, wani ma za ka ga wayoyi wajen guda biyar sai ka ce wani ɓarawon gauri. To da haka kuma da dukkanin wayoyin nan yana da duka platforms da ake amfani da su na social media, yana kan Instagram, yana kan Twitter, yana kan me suna ɗin da ake yi TikTok, yana balantana kuma Facebook da ya zama gama gari. Saboda haka zai ga badala iri-iri, za ta ga badala iri-iri, kuma su ma za su aikata, musamman a wannan zamanin da ya zama cewa ana neman, kowa yana neman ta hanyar social media, sai ya zama wani katafaren mashahuri. Saboda mutane sun wayi gari suna neman shahara kamar yadda ake neman duniya. Ubangiji Allah ya tsare mu daga wannan fitina. Za ka social media ta taimaka a matsayinta na makami mai baki biyu, ta taimaka wajen haifar da fitintunu da yawa waɗanda lamna subha a baya ban ma taɓa tunaninsu. Ta kashe auratayya da yawa, ta lalata alaƙoƙi da yawa, ta haifar da hanyoyin zin ɓarna irin zinace-zinace da caca da sata da kisa da yawa, ta nisanta mutane da junansu, ta nisanta mutane da Alƙur'ani, ta danƙa musu waya a hannunsu, ta kawo abubuwa da yawa. Wannan fa bayan cinye mana kuɗi take, tunda ita kanta wayar da kuɗi ake siya, kuma kullum cikin zuba data ake yi, kullum cikin zuba kuɗaɗe ake yi, sai ka ga inda za ka tsaya ka lissafa abin da kake kashewa waya da data a shekara, sai ka ga wani jari ne da za ka iya amfani da shi. As'alullahu salama. Har ila yau daga cikin abubuwan da suka taimaka mana, suka taimaka wajen lalata tarbiyyar mutane a wannan al'umma, akwai cakuɗeɗeniyar maza da mata. Al-Imamu Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa abin nan At-Turuq al-Hukumiyya fi Islahir Ra'i wa Ra'iyya, yana yin magana yana cewa daga cikin abin da yake wajibi a wurin shugabanni da masu faɗa a ji shine su hana cakuɗeɗeniyar maza da mata yadda Allah ya hana. Ce in ba su hana ba, ɓarna da yawa za ta faru a cikin mutane. Yanzu ɗan Daudu, Daudanci yanzu ya waye gari ba komai ba ne. Mata masu yin shigan maza ba komai ba ne. Saboda cakuɗeniya da su ne, kuma duk wannan an hana. barantana kuma zina da luwadi da lesbian da sauransu abu mafi karanci da mace za ta rasa ta kuɗi da maza shi ta rasa kunya wanda kuma kunya yana daga cikin ado ga kiyamaci kamar yadda abu mafi karanci da namiji zai rasa idan yana ta kuɗi da mata shine ya rasa rujularsa ya zama kamar dan Dauda a tunaninsa kun tana hadisin wannan mutum da aka ce da yana shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin shi kamar dan Daudu kamar bai san ma'anar mace ba sai ya yana siffanta wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata yana kwatanta musu kirjinta da kwankwasanta dan annabi yana ji cewa wannan kai ƙara shigowa gidana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa shiga gidan shi kai ƙarshe ma zamanin sayyidina Umar cewa yi duk wani dan Daudu ne da shigowa garin Madina ya kuma can gefe aka musu sansani da bannansu na marasa daraja saboda haka cakuɗaɗɗe ne maza da mata a kasuwanni da makarantu da wuraren tarurruka da sauransu ya ce maka wajen kashe tarbiyyar mutane mata suka zama da tunani irin na maza maza suka zama tunani irin na maza irin na mata bayan shi kuma Allah ya yi su daban-daban jama'a masu saurare waɗannan asbab ɗin suna da yawa ina karanto su ne kawai gwargwadon abinda na yi nazari ko na ji malamai suna faɗi kuma na san kuma da hankalinku da shekarunku da ilminku za ku yarda da cewa duk waɗannan abubuwan waƙi ne muna ganin su sannan kuma duk wanda aka ba shi dama a zai ƙara wasu zai iya kawo su abubuwan da ba a faɗa ba ko ba a ga muhimmancin su ba ko makamanci haka waɗannan abubuwan da ire-iren su suka haifar da wannan tarbiyya da ta taɓarɓare da muke ganin ta yanzu wanda ta ruɗa dukkanin wani mai tunani da mai hankali ta ruɗa shi malamanmu iyayenmu dattawan cikinmu masana ƴan boko shugabanni sarakuna da duk wani wanda ya damu da mustaqbalin al'ummar nan zaka ga kullun yana da damuwa akan to wai ina muka fuskanta ne na muka fuskanta akwai abu da ya bata tarbiyya wanda na jin ya shafi kowa manyanmu da yaranmu shine san duniya son kuɗi duk inda ka je mutane babu abin da suke nema sai kuɗi saboda haka in dai ba kuɗi za ka ba su ba ba ka da mutunci in dai kawai mai kuɗi ba ne kai ba mutum ba ne saboda haka yanzu duk wata alaƙa ana gina ta ne akan asasi na kuɗi yanzu 'yan mata da iyayensu ba sa jin kunyar ko tsoronsu ce sai mai kuɗi za su ba 'ya'yansu to namiji ma yanzu bai jin kunyar ce bari a rufa ba sai mai kuɗi namiji ma ya zama sha-sha-sha shaka tafi shi ma wai so yake samu wata mara mai kuɗi wanda ba ta san ciwon kanta ba ya kwace mata kuɗin ta maza ma yanzu haka saboda ka zaga da zaran an ce ga wata mata tana da dan abin hannunta tana neman miji sai kaga kowa ya tawo ya kai hulun shi ya tawo kaga da mata aka sani da cewa za a iya siyan tunanin su da kuɗi amma yanzu namiji ma wanda mu kuma da muka san iyayenmu na da ba sa an san ko kwandala a gun matansu idan mutum ya da mace baban ta yi mutu ya bar gado ba ruwan mijinta da kuɗin wurin tana aiki tana samun kuɗi ba ruwan shi da kuɗin a shana in ta siya da kuɗin ta yi sai ya biya bai da a ce a shana a gidan shi da kuɗin da ba shi kuma a haka zai mata sutura ya mata ragon layya in ta haihu ya mata duk abin da ake yana da wadata yi ma iyayenta ma yana da wadata ya kai ta maka ma kuma zai taɓa mata gori ko wani abu ba amma yanzu wani namiji zai zauna duk mace ta mishi wani akwai mazan ma da su suke kwanciya a gida matan suke fita suna nemowa da kan gaje kasuwa mu ga sun cike da mata abinda za ka dai ka gani a kudu in ka je ofisoshi cike da mata nan gaba kaɗan za ka ga mata sun fara yin acaɓa da tuka keke nafe wallahi ko tunda sun fara wasu garuruwa saboda suna so su rufa wa kansu asiri su rufa malajen su asiri daga gaba a ce mace sai express tana a caɓa kuma ta da keke nafe ta tun da mace ta tuka ma trailer ta ɗauko ta tun daga Lakwaja har Sokoto ko tun daga Lagos har Borno kuma ana ta yaba ta ana ganin ta yi abin arziki Allah ya ji kamalan kabirin gobe ba bare ya mutu ba yace dai aikin wahala kike yi da kin gani duk mace mai tuka mota da ta gani aikin wahala take ba aikin arziki ba jama'a waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka jawo ta ɓarɓarewa tarbiyya to abin tambaya shine ya za a yi a gyara ina mafita mafitan nan ba sai an haɗa duka sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi tarbiyya ba ta mutum ɗaya ba ce ba ta uwa da uba bane kawai ta duka al'umma ce kuma al'umma ta gyara duka ne zamu ci moriyarta kuma ne idan ta lalace duka sai mun dadda kudan al'ummar musulmi da kake ganinta ko kowace al'umma yadda ka san buhun albasa idan aka dura albasa a cikin buhu dukkanin ta lafiyar ta lau sai wata guda ɗaya ta lalace me zai faru in ba a cire ta ba za ta lalace duka gaba daya haka in ka ji buhun mangoro haka duk wani buhu na irin waɗannan abubuwan ka ji shawarar da farke to haka al'umma take idan a gidan wani kaza akwai wani lalataccen yaro sai da muka kauda kai cewa ba gidajen mu bane ba ruwan sai zai fito waje zai alaka da ɗana zai da naka za ta yi alaka da ƴata za ta yi taka za su koya a wajensu kuma zai auri ƴar wani ita ma za ta auri ɗan wani za su je gidajen da suka yi aure su yaɗa wannan abin nan kuma ɗabi'ar ɗan adam ya fi saurin koyon mummunan abu fiye da koyon kyakkyawa wato aka haɗa ruwa mai kyau da ruwa mummuna duk sai su zama marasa kyau ba za su koma duka masu kyau ruwan nan yanzu lafiyayye in aka zuba wani abu fitsari a cikinsa sai fitsarin ya ɓata shi shi fitsarin ba zai koma ruwa mai kyau ba zai koma yadda wannan ruwa yake mai kyau to haka al'umma take farawa ta fara samun matsala saboda haka wajibi ne mu tashi tsaye wajen ganin cewa kowa ya yi abin da Allah ya ɗaura masa don tarbiyya ta kyau abu na farko da zai gyara mana tarbiyya shine tsayuwa akan imani mai inganci da addinin musulunci wanda yake irin na annabi da sahabbai wato sai mun koma tafarkin magabata game da addinin game da aqidan game da mu'amalan mu zama su ne madubin mu da muke kallo muke nazarta wannan abu shine abu na farko da za mu gina dan turba addini ta samu tarbiyya ta gari ma'ana dole sai an kula da yi mai aya tarbiyya tarbiyya ya kuma shine farko a koya musu addinin musulunci mu ba da muhimmanci wajen koya mu addinin musulunci qur'ani da haddace shi da fahimtarsa sunna da haddace hadisai da fiqhu da sauran abin da zai musu amfani a addininsu da rayuwarsu da mu'amalarsu wato mu ɗauka cewa ilimin addini yana da muhimmancin da dole sai an koye shi ba optional bane za ka yi mamaki jama'a ka ga cewa mafi yawan yaran da suka lalace za ka ga ba su da alaka da karatun addini dama wato iyayensu ba su damu su tasa karatun addini ba inda an kawo su wurin karatun addini a nan ne za a lausasa zuciyarsu ta zama mai laushi a nan za a koya musu sanin girman Allah da jin tsoron Allah a nan za a koya musu sanin girman iyaye da girman na gaba da su da girmama na gaba da su duk ba su taba jin waɗannan ayoyi da hadisai da maganganun malamai a kan abubuwan ba haka babu mamaki don sun ɗauki wani deviation a abin nan wato character wato wata ɗabi'a mara kyau saboda abu na farko shine komawa kan turba ta gari game da addinin idan muka tsaya a iya nan ma za mu samu amsa domin a cikin addinin namu na musulunci akwai komai da muke nema akwai abin da ya shafi aqida akwai abin da ya shafi addini na yau da kullun na ibada akwai abin da ya shafi mu'amala akwai abin da ya shafi kasuwa akwai abin da ya shafi aure da cinikayya da makwabtaka da girmama iyaye komai akwai a cikin addinin musulunci saboda idan muka yi ruko da full package na addinin musulunci za mu ga cewa tarbiyyar mu za ta gyaru insha Allah na ɗaya kenan na biyu kuma dole ya zama na cewa a cikin anguwa akwai ƙuduwa wato akwai manya za su riƙe halin girma waɗanda za su san cewa mas'uliya ce a kansu su gaya wa na ƙasa da su abin da ya kamata kar a samu anguwa ko gari ko wata alƙarya kowa ya zama ɗan ba ruwana mutum ya ɗauka kawai in jifa ya wuce kaina ya faɗa kan uwar kowa wannan ba daidai ba ne dole a samu wasu wanda za su tsaye a kan ganin cewa sai sun ga an yi abu mai kyau sai sun ga an yi abin kirki ko da za a zage su a ce musu 'yan sa'ido a ce musu 'yan tsurku kada su zama ka san da zarar yanzu a guwa ka zama wani wanda yake sa'ido sai an yi abin kirki sai a ce kai ɗan tsurku kai ɗan sa'ido ya sa'idawa masu bacci da ido ɗaya wato a ce ga wani wanda zai zauna a kan layi duk yadda ta fito babu hijabi ce kuma ki saka hijabi na anguwa ba a fita ba hijabi in ya gaba banta ya ce ya na ga ika tana yau babu hijabi ai ba daidai ba ne in ya gosi yara suna wasa lokacin sallah ya yi musallah ya ce ku tafi ku yi sallah ku kawo ƙwallon na aji sai an yi sallah ku ba kwa zuwa hadda ne ba kwa ba islamiyya ne ku zo mu je kai ku makaranta sai kai baban suwa da ya cika sa ido wallahi ai ta'adda Allah ya sa ya mutu akwai wani mutum da ya taba samun irin wannan matsala a wani gari ya ji yara fa ana sallah bayan an gama sallar la'asar ko suna da sa ce Allah ka sa wane ya mutu suna kiran su dai ya Allah baban suwa da ya takura mana ya hana mu sakar Allah ka sa ya mutu ko a da da zikin mu kenan kai da Allah ya kyauta da kunnan shi bai ji ana mishi wannan bugu adda ko mai laifin shi kawai shi sa idawa ne mai hana ayi barka to dole ya zama a cikin anguwa akwai waɗanda suke masu hana barna wanda Allah subhanahu wataala yake cewa takum minkum ummatan yad'una ila alkhair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari dole a samu masu kira zuwa ga alkhair masu umari da kyakkyawa masu hana mummuna wannan yana daga cikin khasa'is na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka zauna irin da ake zama dinnan yanzu zama irin na ƴan birni cewa ba ruwan kowa da kowa sai ga mutum ma wai da shi da makwabcin shi basu ma san sunan juna ba basu san daga wani gari wane ya zo wani dan ina bane wasu sun haɗu ne a Abuja ko a Port Harcourt ko a Lagos ko a Kaduna ko a gari kaza kawai kowa aiki ne ya kai shi dan boko ne sau da ka ba wanda basu san junansu ba sai dai kawai kowa ya fito ya buga motar shi a buɗe mishi compound ya fita in ya dawo ya faki motar shi ya shiga gida saboda tsabar barikanci ba amma san juna ba da zaka tambaye shi waye makwabcin kawai cewa Allah bai sani to wannan abin da ana yin shi ana yin shi a irin su Abuja a irin Lagos yanzu ya gangaro ya gangaro irin ƙauyuka irin Zaria ya gangaro domin Zaria ƙauye ana magana wannan bara ba magana ta Allah sai ga mu mun zo mun koyi irin wannan mugu wadda biya sai mutun ya gida sai dogo katanga kamar za a gidan yari ba wanda ya san me ake a cikin gidan kamar gidan yankan kai kuma daga cikin gida za a fito da mota a fita an dawo a shiga da ita in mutanen anguwa ba su san waye wannan ba daga ina ya zo me ya faru sai ran da aka yi mutuwa sannan zai nemi mutar Allah a zo a taimaka mai kanwa babar shi take zuwa tare da su ta mutu ba sai da su da ita ko kuma usare sarakunan rawa kai kuna za ku je ku kuɗuwa ku makarɗiya har da wa'azi a makabarta da yin kabbara biyar ko ga ku ga mayin gawa na ga wani ko yana ma sallah fa a masallacin anguwa amma baya kula kowa wai shi kamarin ne kawai saboda ya yi boko ko ya zauna a Ingila ko ya yi karatu a jami'a tun zamanin su Sardauna ko tun zamanin su ƴar Adua wai shi yana ganin wai shi wani shege ne ba wani da isai magana shi to wannan muguwar ɗabi'ar ta zaman ƴan murna da ake yi ba ta yawa mana ɗalibi da zama dole sai mun dawo mun zauna a matsayin al'umma guda ɗaya yanzu jama'a ba kwa ganin wuraren da aka samu matsaloli na security yaya mutane suke su gyara dole sai an dawo an haɗa kai saboda ba za ku iya maganin su kaɗai ba sai an dawo an haɗa kai ɗin ana so ba a so to ko musamman a wannan zamanin da gwamnatocin ƙasashenmu suka nuna su ba ruwansu da al'umma abin da ya dame su kawai shine shugabancin da suke shaida mai su to wajibi ne mu kuma al'umma musamman mu kanmu mu fita game da matsalolinmu abu na gaba shine dole ne kuma wato mu yadda cewa za a yi hukunta ƴaƴanmu ko ba mu ka hukunta su mun suka yi mu cire wannan tunanin wanda wai idan aka yi ma ɗanka hukunci to an maka laifi na san za mu iya tunawa da dama daga cikinmu irin matsalolin da aka ji an ce an zo wata makarantar boko ko islamiyya an zo da ɗan sanda an tafi da malami ko wata budurwa an mata hukunci ta kira saurayinta ɗan tauri sun zo sun kaɗa malaman da gudu ko an jibgi wani malamin islamiyya ko aiko mishi da threat cewa za a tare shi a hanya saboda kawai ya maɗa laman shunkunci jama'a yanzu za mu ci gaba da irin wannan tunanin a ce wai ba mu yadda malaman makaranta su hukunta ƴaƴanmu ba ko ba ina cewa malaman makaranta su zama azzalimai kamar azara ilusi ta duka ƴaƴan mutane kamar sun samu dawa ba amma dai hukunci ga magari da aka saba dukkan mu nan mun yi makaranta mutum da ya irin sa'a na ɗan shekara irin nawa sai makarantar boko ko allo ko makarantar islamiyya dole an taɓa dukan shi a lokacin da aka buge ka kaje gida sai a ƙara maka idan ma jini ya fito sai a ce maka madalla sai ai wurin ma bai taɓa cin wuta ba ka yi sa'a malami ya fitar maka da jini shikenan wannan wurin ko an je kiyama ba zai ci wuta ba matsayin shi ɗaya da taɓa sallah da simawun na alula kaga iyayenmu shi suna encouraging ɗin malaman ba akan cewa sun isa da amma yanzu sai ka ji malaman makaranta su suke yi wa kansu wasiya da cewa ka a taba yayin mutane saboda a zauna lafiya. Headmaster da zaran an employ saman malami zai ga mai cewa doka yara na fa ba a dukansu, ba a musu hukunci lallaba su aiki. Kaga sun zama wato ƴaƴan Allah ba nake ba. Zaka sai mun yadda cewa ƴaƴanmu za a iya musu hukunci, duk wanda ya kai musu hukunci zai iya musu. Sai mun yadda da wannan. Kai akwai mutumin da fa uwar ƴaƴanta bugi yara wallahi sai ya tashi hankali da shi. Sai yayi rashin mutunci da sai an yi mamaki. Waye ta bugi mai yaya uwar ta haife shi? Wai shi ma yan yara ne ba a duka yaran shi. Saboda za su waye gari kamar da washe yake cewa ka kinaka duniya ta so shi. In ka so naka kuma sai duniya ta kishi. Ya ke nufi da ka kinaka wato ka bar shi ya fuskanci larurar rayuwa. Sannan sai mun rage tsananin son yaya. Yara sun zama kamar yadda hadisi yake cewa hatta talidal al'amatu rabbata, da wannan fasarar cewa an waye gari iyaye ba sa son su ji ihin daga yayansu, duk abin da yaran suke so shi ake ko da ana ganin an saba wa Allah, an saba wa mutunci, ba a kyauta ba, an ce to ya aka iya da su yara ne a basu su yi abin da suka ga dama. Saboda haka wannan tsananin son yara da yake sa a yi tolerating duka abin da suke na rashin kirki sai an rage shi, sai ya zama akwai ittizal. Wato akwai moderation na san da ake nuna wa ‘ya’ya da kuma adalci tsakankanin ‘ya’ya idan kana da ‘ya’ya mabambanta. Wato karka yadda ‘ya’yanka su fahimci akwai wanda kake fifitawa a cikin su fiye da sauran. Sannan kuma sai mun tsananta da addu’a, addu’an cewa Allah ya shirya mana zuri’a, domin ana zamani ne mai matuƙar haɗari jama’a. Wani za ka ga ya yi iyayensa, ya yi iya abin da zai iya. Amma saboda haɗarin da ke cikin zamanin nan sai an samu wani sababi da za ka ga ‘ya’yan shi sun karkace ko ɗan shi ya karkace. Muna faɗin wani alamu mun san haka, ko muna da experience a aikace na irin waɗannan yara wanda iyayensu suke iyayensu don su gane su mutanen kirki, amma sai a samu matsala. Wasu ma ‘ya’yan malamai ne ko ‘ya’yan manya ne a cikin al’umma ko ‘ya’yan sarakuna ne ko ‘ya’yan manyan ‘yan siyasa ne, wanda kuma sun yi iyayensu an sa su a makaranta, an musu tarbiyya, an musu duk abin da ya kamata, amma Allah ɗauki sarki ya sanya jarabawa a cikin abu kamar yadda ya sanya wa annabi Nuhu alaihi salam. Aga dai annabin Allah ne, baka tuhumar shi da gazawa, amma Allah ya jarabci shi da amara kirki. Saboda haka idan Allah ya maka wannan jarabawa to sai ka rungumi abin da Allah ya jarabce ka da shi, kai ta fatan Allah ya sa ka zama kafara gare ka. Amma dai kai ya zama da cewa wato taqa'usinka ne ya kai ga zuwa haka din. Yawa masu albarka, ban so zancen da zan iya wuce awa ɗaya, zai zama da cewa a gani na yayi yawa, kuma ga ɗan uwa Mallam Abu Waisa kuma na ga yana ta jotin abubuwa, na san yana da maganganu insha Allah da zai bayar da su ƙara fa'ida, wanda za su ƙara fito da magana fili insha Allah. Saboda haka ni zan dakata a nan. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah ya bamu ladansa, ya bamu ikon aiki da shi. Abubuwan da suka zama kurakurai da mantuwa da ƙarancin ilimi, Ubangiji Allah ya gafarta mana gabaki ɗaya. Idan Allah ya faɗa hukunci mu anan, Allah ka haɗa mu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna addu'a ta musamman ga masu kula da wannan masallaci, Allah ya saka musu alkhairi, sawabin shugabanni da limamai da masu karantarwa da sauran waɗanda suke kula da shi, Allah ya saka musu alkhairi. Allah kuma ya da kowa gidan shi lafiya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.